sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To wata kungiyar saka ido ta ce hotunan tauraron dan Adam sun nuna cewa a watannin baya-bayan nan an yi matukar inganta ɗaya daga cikin tasoshin nukiliyar Koriya ta Arewa. Kungiyar ta 38 North wacce ke sa ido kan harkokin soji da harkokin tattalin arziki da harkokin zamantakewa da dai sauransu a Koriya ta Arewar ta faɗa a wani rahoto cewa hotunan da aka ɗauka daga sararin sama ranar 21 ga watan Yuni sun nuna cewa Koriya ta Arewa ta dada inganta tashar nukiliyar ta Yongbyon. Hukumar leken asirin tabbatar da tsaron ƙasa ta Amurka CIA ta ki cewa komai kan wannan rahoton. Kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ita ba ta magana kan abin da ya shafi bayanan sirri. Fadar shugaban Amurka ta White House ita ma ta ki cewa komai da aka tuntube ta. Yan sa'o'i kawai bayan da yarjejeniyar zaman lafiyar da shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da yan tawaye suka cimma ta fara aiki an saba mata. Kuma kowane bangare na zargin ɗayan da fara kai hari a wannan ƙasar ta yankin tsakiyar gabashin Afirka. Mai magana da yawun yan tawaye Lam Paul Gabriel ya zargi sojojin gwamnati da kai hari kan dakarun yan tawaye a bayan birnin Wau. Bayan sa'o'i 6 kawai da yarjejeniyar ta fara aiki. Shi kuma mai magana da yawun gwamnati Atani Wake Atani ya gaya ma kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa yan tawaye ne suka fara kai hari har suka nemi uzuri bisa hujjar cewa ba su da kintsatsen jagoranci ba su kuma da takamaiman shugaba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya amince sojojin tsaron ƙasar su dawo da aikin fatattakar 'yan tawaye a faɗin ƙasar, wanda hakan ya tabbatar da kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da Taliban na tsawon kwanaki 18. Dama gwamnati ta yi gaban kanta ne wajen tsagaita wuta da Taliban na tsawon mako guda, kwanaki 2 gabanin fara bukukuwan ƙaramar sallah ta Eid al-Fitr. Daga bisani shugaba Ghani ya sake yin gaban kansa wajen tsawaita yarjejeniyar da ƙarin kwanaki 10 da fatan hakan zai sa 'yan tawayen su yi watsi da tashin hankali su rungumi tafarkin tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin. To amma tuni 'yan tawayen suka yi watsi da kiransa suka shiga kai hare-hare kan sojojin gwamnatin Afghanistan. Ƙasashen Afirka fiye da 10 nazarin fa'ida ko rashin fa'idar amfani da takardar kuɗin ƙasar China wato yuan wajen yin ajiyar ƙasashen waje, kamar yadda jami'an ƙasashen suka tattauna a watan jiya a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe. Amfani da takardar kuɗin China zai sauƙaƙa ma ƙasashen Afirka biyan ƙasar China basussukan da take bin su. To amma kuma hakan na kuma nufin dogaro ga wani irin tsarin tattalin arziki da ci gaba da ke dada fuskantar kokwanto saboda irin ka'idoji da yake amfani da su wajen yin harka da kasashen na Afirka. Kungiyoyi magoya bayan kaurar jama'a daga ƙasa zuwa ƙasa sun yi zanga-zanga jiya Asabar a faɗin Amurka don nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump na ba sani ba sabo kan baƙin haure. Haɗakar kungiyoyi masu ra'ayin gabadai-gabadai ciki har da kungiyoyin da suka taimaka wajen shirya babbar zanga-zangar matan nan ta shekaru 2 da suka gabata sun taimaka wajen baza mutane wajen 600 a faɗin ƙasar. waɗanda su kuma suka taimaka wajen tara dubban masu zanga-zanga a faɗin ƙasar. A birnin Washington DC, wata ‘yar yarinya ‘yar shekaru 12 da haihuwa mai suna Leah, wadda iyayenta sun shigo ƙasar ne ta barauniyar hanya, wanda don haka mai yiwuwa a ta sakiyarsu, ta yi wani jawabi mai so sarai ga dukkanin yara ƙanana baƙin haure. Wata babbar jami'ar diplomasiyyar Amurka mai kula da yankin Asiya za ta bar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ƙarshen watan nan na Yuli, a daidai lokacin da ake tsakiyar muhimmiyar tattaunawar nan da ƙasar Koriya ta Arewa 'yan makonni bayan da shugabannin ƙasashen Amurka da Koriya ta Arewar suka gana a ƙasar Singapore. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka ce za ta yi wato ritaya Susan Carter. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masarunmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Bara mun gabatar muku da hirar da wakiliyar sashin Hausa Maryamatu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren Zannin Gwandu a jihar Kebbi Malama Hawwa Abubakar kan muhimmancin ilimin zamani baki daya, musamman ma na diya mata a kasar Hausa. Inda a yankin kasar Hausar al'ada da ma watakil addini ya sa magidanta ba sa son likitoci maza su duba musu iyalansu idan suka je asibiti neman jinya. Amma kuma waɗannan mutanen ba su son saka ‘ya’yansu mata makaranta. Malama Hawwa ta fuskanci illar rashin saka ‘ya’ya mata makaranta lokacin da ta kai ziyara wani ƙauye, kamar yadda ta gaya Maryam Atu Muhammad.
Abin da zan cewa gaskiya, idan an kadiba ta fannin ilimi na ‘ya’ya mata, ilimin boko, gaskiya akwai ci baya ƙwarai ƙauyuka. Nan dai cikin birane da sauki kware-kware, amma ƙauyuka gaskiya hayyau akwai matsaloli. Saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne, to idan nite ƙauyuka na kante primary school ɗinsu, in shiga azuzuwa in ga yawan mata, in ga yawan maza, sai in ga yawan diya mata cikin makarantun ne, ba su da yawa. Kuma na kante gidan hakimi mu zauna a yi mitin, a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in katte kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa, amma akwai maza su adda yawa ciki. To saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu ki diba bukatotin da aggare mu na mata, kai ka san akwai karancin ilimi na diya mata. Alal misali, na te wani gari aiki wata asibiti, ni isko ga mata ciki asibiti sun te au malama asibiti ba ta nan, suna nan suna jira. Ni shigo cikin gari ni te gidan hakimi, ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan, an ka same shi da yashi da an ka tara min mata. Ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su, missa suke zo na wurin nan ba ya musu koyo, suka ce malama abba ta taho ba. Ni ce daga ina jika, suka ce da wani gari aka dauko ta, da Gwandu aka dauko ta, ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti. Ni ce to kun ga yanzu abinda naka ba, yanzu makarantar ku ta yara can primary school ɗinku mace nawa a cikin aji? Sun ka ce ɗiyanmu na can gona, wasu na can suna da hakin gwabe, wasu na can suna mi. Ni ce to mi yasa sun ka samu ga matsala? Kun gani inda yanzu cikin garin gana ku ɗiyanku ba ku bar su daji da yowa haki, yowa hakin gwabe da mi da mi ba. Da walakanci ga da annan ku mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta di mata masu cikakka. Nace da ba ku samu ga matsala ba, an ka zauna da ni da su. Nace to yanzu ku mi ashawar da kun ka yanke makanku don ku ta wanka kangi, sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar ku don ta ba malamai ku guda mace maza na guda uku. Da akwai malama mace cikin makarantar gada ko rikon tarbiyyar yara, uwa ita ta san tarbiyya, kuma yara za su fita hijjin kai ga kananan yara. Sun ka doki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala, sun ga bambancin rashin sadiya mata boko ne fada musu ka ce lalle sun gano sun gano don haka ɗan Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun yi ta wanga kangin walakanci sannan sun ka ce duk malamin da anka kawo musu bai son zama ga gari saboda mi nace ai ku kun ka bada makan ku don inda ku tsaya kun sana ku ɗan garin ku su adma aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbas haka nan don haka diya mata gaskiya ana da buƙatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji dadi kware da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin ga da aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban diya mata da ba a kana mana diyan ba saboda wani lokaci zaki ga bacce tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba-gaba amma in an samu mata can gaba-gaba duk wanda an kai ko an so batir bukatar shawa na diya mace yar wata ba mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin mazan amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu na makarantar ne duk zai mana sauki
banda talauci wani batu da ke tasiri wajen kin saka yan mata har da ma mazan makaranta a kasar Hausa shine fakewa da addini a zaman hujjar kin neman ilimin zamani wata kilganin haka ne yasa limamin masallacin unguwar Abakwa Abubakar Imam a jihar Kaduna yayi kira ga musulmi su nemi ilimin zamani yana mai cewa hakan yana da matukar tasiri a rayuwar musulmin Imam Abubakar ya bayyana haka ne a hira da yayi da wakilin sashin Hausa Iliya Kure
karatun boko da ma duk wani karatu na ka karanci wani yare musulunci ya yadda da ka karanci kowane ilimi don ka amfanar da al'ummar ka amfanar da addinin ka da wannan ilimin ba boko kadai ba bale ilimin boko da yake a yanzu akwai wallafe da aka yi wanda yake amfanar da addinin musulunci da yawa akwai wanda baya iya jin larabci baya iya fahimtar Hausa amma da Turanci an fassara Alkur'ani an fassara hadisai an fassara wa'ansu littattafai na fuqaha'u wanda zaka iya koyon tsarki da alwala da ibadar ka da yaren Ingiliziya wa kazalika akwai wanda shi kuma bai yi karatun larabci wanda zai iya fahimtar yanda zai bauta ma ubangijin sa yi al'amuran sa na addini ba amma akwai ajamina boko wanda an ka faffassara littattafai kaman su qawaidi ahlari ishmawi iziya da sauran littattafai 40 hadis yanda dai zaka iya fahimtar mu'amala ta ibada da mu'amala ta iyalanka da mu'amala ta makota da yan uwa da abokani da sauran kasuwancin ka da sauran dukan al'amurra dai idan kana da ilimin na boko to zaka fahimtar addinin ka kuma zaka iya fahimtar al'amurra na rayuwa da zamantakewa da al'umma waka zalika kowace al'umma akwai buƙatar ka fahimci al'adunta masu kyau sai ka riƙe ka amfanar da taka al'umman da addinin ka da al'ummar ka saboda haka dangane da waɗannan dalilai akwai ma hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya bada umarni ya kuma yadda akan cewa ka koyi duk wani abu wanda za aka amfanar da addinin ka da shi ilimin boko ilimi ne wanda yake ana iya amfanar da addini da shi saboda haka kowane irin al'amari yana da abin da ke da amfani yana da mara amfani hatta da ilimin na addini ai wani yana iya yin ilimin na addini wanda ya shahi larabci amma a ƙarshen ta bai ji tsoron Allah da ilimin ba ilimin nasa bai da amfani kenan shi yasa sara'a sai take cewa akwai ilmun nafi' akwai ghayra nafi' ilimi mai amfani na addini shine wanda mutun yayi ilimin yaji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya bi karantar wadda wannan ilimin yake karantar da shi so balle shi ilimin na boko wanda yake shi ma din kazalika idan kai shi tsakaninka da Allah don ka amfanar da addinin ka ka amfanar da kasar ka ka amfanar da al'umma ka wannan yana iya zama wajibi ma ilimin na boko domin yanzu ba za ka iya zama gwamna ba baka da ilimin boko, baka iya zama dan majalisa, baka da ilimin boko, baka iya zama chairman, baka da ilimin boko, baka iya zama shugaban kasa, baka da ilimin boko. To in baka da ilimin nan na boko, ya zaka iya ka iya amfanar da al'ummarka da addininka da jama'arka? Bai yiwa. Shi ilimin boko ma yanzu ya ma wuce a ce halal, wajibi ne mu tabbatar cewa mun tsaya mun yi shi, mun kuma koye shi don mu ciyar da addininmu da al'ummarmu da ƙasarmu da jama'anmu gaba. Maganar cewa karkata ga duniya, akwai da yawa waɗanda ba su yi ilimin na boko ba, ba su yi ilimin ba na addini, to sun karkata sun koma zuwa ga duniya. Sannan akwai waɗanda yake ilimin ne suka yi na addini a yanzun da muke, amma ilimin nan na addini ne, na alkur'ani ne, na larabci ne, amma duniya suke nema da shi. Saboda haka maganar cewa ai ilimin boko ana karkata a duniya ne, ya danganta daga shi dan adam din, irin yanayin rayuwansa da ɗabi'unsa da burace-buracensa. In na duniya ne kawai ko ilimin na addini yayi ko na bokon yayi, to zai karkata ne a duniyan kawai. Amma idan mai kishin al'umma sane da addininsa da kuma ainihin dukkan abinda zai kawo masa ci gaba da al'umma sa, babu shakka don yayi ilimin boko, ko da zalla ilimin bokon kadai ke gare shi, ba zai sa ya karkace ya koma zuwa ga duniya ba. Musamman in yana hulɗa da su masu ilimin addini, ko yana sayar littattafan da suke karantar da ilimin addini, sai ya fahimci ga yanda zai tafiyar da rayuwarsa, hulɗarsa da al'umma da mu'amaloli da sauransu. Wannan ne ban yadda cewa shi ilimin bokon yana iya sa mutun ya karkata a duniyan ba, domin bayan baka manta ba, ai mun yi bayanin da ilimin bokon kana iya sanin addini, kana iya fahimtar addini, har ka tsaya a gaban mutane, bokon ne ka karanta, ka fassara alqur'ani, kai musu bayani.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane, dan duniya da gobe kiyama, mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi, ba mu da ga tsari ba tai ba da shi da jaki.
Ni na raba sayan ba zan jarashin dindin nan ba.
Daga jihar Katsina kuma wata kungiya mai zaman kanta mai rajin ci gaban ilimi da ake kira 4+4 da turanci, ta ware naira miliyan 2 a zaman gudumawa ta na ganin mutanen da basu samu damar ci gaba da karatu ba tun suna yara, ko kuma san ma basu yi karatun ba su koma makaranta. Ga rahoton da Zaharaddin Sani ya yi koma na daga yankin.
Jigona wannan kungiya ta 4+4, Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya ce ita wannan kungiya ta su ta yi zama da waɗannan matasa domin maida su makarantu domin ci gaban su.
Mun zauna da su
ko ranar Ladin nan ma mai zuwa zamu saki zama da su,
cewa
wanda bai da karatu yana neman karatu zai je karatu, to mun dauki za mu taimaka mishi da kuɗin uniform da kuɗin school fees, duk abin da za a biya, wanda za mu ga cewa sun koma suna karatu maimakon su zo suna yawon garari kuma ana rikici da su, wanda ba gaira ba dalili, kuma sun yarda da wannan abubuwan. So da haka shi sanya wannan ita tana daga cikin manufar da za mu yada ta ko ina.
Shi kuwa shugaban kungiyar ta 4+4 na jihar Katsina Alhaji Rabiu Isa cewa yayi dole ne iyaye su miƙe tsaye, kada su tsaya jiran gwamnati komai sai ta yi musu, a inda yace sun yi wata kididdiga,
wato wanda suke da matsaloli akan jarabawa da suke, ya nuna cewa duk da muka samu yara akalla mun samu yara wajen kusan 500 da wani abu a wannan lokaci. Da muka duba takardun su muka gani mafiya yawan su yaran nan dikir zaka samu wanda yake da credit guda daya. Muka nemo a local government education da kuma zonal education, muka ce to muna so su taimaka mana da yara malamai wanda yake muna so mu gurume waɗannan yara, mu ga shin wani irin taimako zamu iya ba su yanda za su farfado da ilimin su, su samu su ma su tafi makarantu, domin ka kyale waɗannan yara su ne suke zama irin waɗannan hoodlums. Muka kyale su babban matsalar da za a samu kenan wurin. Wannan yasa muka zo muka zauna tare da waɗannan malamai, suka ce za su ba da nasu gudunmawai.
Malama mai rago shi ma cewa
wasu ba su ko firamare ba su je ba, amma mun same su mun ce ma iyazi ya zame yi, mun same shi mun masa magana ya ce to sai dai duk wanda zai iya ya fara daga class 5 ya samu ya shekara daya a bashi takarda ta ya gama ya kammala sai firamare sai je secondary. Shi kuma mai jagoran wannan tafiya Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya dauki ɗauke ne zai musu uniform admission ɗin su, duk abin da ya faru na dangane da makaranta zai musu zai ba.
Da kuka ga su shirye amsar wannan gayyata ta ku da kai, na ganin cewa ita makaranta ila ana fara tun daga wasu shekaru, yanzu mutun gashi ya kai wasu shekaru, yanzu kuna so ya koma, kuna ga sun ko shirya an san wannan gayyata za ku na koma makaranta?
Eh to gaskiya wasu sun amsa, wasu kan ba su amsa ba domin Allah.
Sakataren ilimi na karamar hukumar Funtuwa Alhaji Muntar Magaji ya ce za su ba wannan tsari goyen baya domin ilimi ya ci gaba da haɓaka.
Wannan tsari ne mai kyau alhakika, karancin ilimi shi
yake jawo wancan tsarin da ake gani na bangar siyasa sai ga cewa wanda kake yi mawa kai ma an ka zo kai karatun nan kana iya kaiwa kamar shi ko ka wuce ba ka babu dalilin da zai saka je kana wata bangar siyasa mu a karamar hukumar huntuwa cikin yadda Allah baka da wata primary da za a kawo wani wanda ya bar karatu da ya dawo zai shiga a ce ba za a shiga ba babu
kila su waɗannan waɗanda ake so a dawo da su makarantun nan za ga shekarun su kila san dan ja ba kamar irin nan aji ya fara shiga makaranta akwai wani aji na musamman da kuke sa su
a duk muna sa su saboda a yawan girman jiki ba shi bane ba basira saka kaman ko mu din ai da girman mu muka tafi makaranta shi tsari na ilimi musamman in ka daga ka wuce primary zaka tarar mutum uku ne a cikin guda in ka shiga aji zaka tarar mutum zai samu wanda suke shekaru iri daya da wanda suka daga shekaru da kuma wanda basu kai shi ba
shi dai kuke da ku an shi bukatar su waɗannan kungiya kenan
ai fiye da 100%
Alhaji Isa Yusuf Funtuwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta Dayi ya ce kafin a maida waɗannan matasa makaranta dole ne ƙararru akan ilimi su yi nazari mai zurfi akai
maida mutum makaranta ba dai ya bata yana da kyau amma kafin ai haka masu ruwa da tsaki a fannin ilimi su fara dubawa su gane me sanadiyar da wannan mutum ya bar makaranta saboda in suna barin makaranta saboda iyayensu da suke daukar dawainiyar ilimin su sun mutu to wani zai bar makarantar daga nan wani saboda makarantar da yake ya dan samu wata matsala tsakanin shi da malami ko kuma wani abu ya gudu wani kuma rashin wadata na iyayen su ma yasa ya gudu wa'ensu kuma saboda su kansu su ne masu nemo abubuwan da iyayen su ke amfani da su domin a rayu a cikin gidan so irin wannan abubuwan idan aka zo wani kuma shaye-shaye yake na kwayoyi saboda haka har ya bar wurin so kafin ai irin wannan abubuwan wanda suke a bangaren ilimi sai su duba su ga cewa wannan abu ne ya hana shi ai mishi interview a gano cewa wannan abu ne ya yasa ya bar makarantar dace to in aka gano to kuma a wannan alaji ya bari shin a primary ne koko a secondary dole sai an gano irin wannan
a samu tauraro da wasu daga cikin matasan da ake so a maida zuwa makaranta domin samun ilimi da zai kawo ci gaban rayuwarsu
sunana Sani Bala Mafarauci
akwai wata kungiya da ake cewa 4+4 wanda ko kuna cikin waɗanda suke zuwa suke tada hayaniya a lokutan da ake harkokin zabe ko kuma irin makamantan sa musamman irin ofisoshin jami'i shin suna so su maida ko makaranta ka shirye koma makaranta
gaskiya kamar yanda naga wato wata kungiya naga ya sanya suka tuntube mu domin mu daina wannan daba da shaye-shaye da ma mu ni na yadda cewa jahilci ke kawo wa'innan abubuwa sai ga wannan kungiya kuma da tazo take ce mana mu zo mu koma dauki nauyin mu koma makaranta har muka lura da cewa ilimin yana da amfani a gare mu domin mun yi abin tsawon shekaru da ba mu ga inda abin ya kai mu ba
an ce makarantar primary za a kai ka matsayin yadda naga shekarun kamar sun kusa 20 za ka iya zuwa makarantar primary
na yadda mahanna
sunana Musa Yahaya kamar yadda wannan kungiya take muna ganin ta kan hanya muna gani muna abin nan to kuma ana ta magana popular school za ta mai da mu makaranta muka zo mu ga menene za a yi da makaranta menene za a yi to shine kuma sai muka zo suka ce za su yi mana uniform bayan an yi mana uniform kuma za a kai mu primary mu je aji biyar daga nan sai mu yi da sa
ina ganin ka kamar ga ka da girma za ka iya zuwa primary nan
eh zan je saboda wayanda ma mu muke zuwa muna masa bangan nan ba su yi mu ba kuma mutane ne mu wa
Zaruddin Salifu Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
Makon jiya mun kawo kashin farko a hira da Yusufu Harande yayi tare da kwamishinan ilimi na jihar Yobe Mamman Lamin dangane da kokarin da hukumomin jihar suke yi na sake farfado da harkokin ilimi biyo ba mummunar koma bayan da sashin ya fuskanta sakamakon rikicin Boko Haram a yankin ga ci gaban hirar
akwai sansanin yan gudun hijira waɗanda da dama wasu iyaye da ƴaƴansu sun tare a wannan guri a wani irin tsari kuke da shi ganin cewar yaran nan an bi su har sansanin gudun yan hijira an ba su nagartaccen ilimi
a yanzu haka a wayannan sansanin yan gudun hijiran muna da makarantu wayanda ana koyar da su yan primary da yan junior secondary kuma alhamdulillah kwanan nan gwamnatin tarayya har ta yi wani gatsa a tsakanin wayannan makarantu na IDP camps din nan kuma mun tura yaran mu sun je sun yi competition har nationally kuma yara wajen ina ji ba 11 ba 10 suka je suka samu farashi ko prizes a wannan competition da an kai su har Abuja vice president ya mika musu wayannan kyaututtuka na gatsan da suka yi da suka ci. Kuma a yanzu haka alhamdulillah wasu wayanda suke wayannan camps sun koma garuruwansu, kuma mun bude makarantunsu ana koyar musu yanzu a gidajensu o garuruwansu wayanda da saboda Boko Haram aka rufe suka gudu suka zo gurin da akwai dan kwanciyar hankali. To amma yanzu yawanci sun koma garuruwansu kuma mun bude makarantunsu nan a inda aka bata musu azuzuka mun sa tents wanda UNICEF ta ba mu malamai da yara duk sun je ana samun ilimi.
To a takaice yanzu kana so ka ce mana kenan babu wata matsala da ta shafi ilimi a waɗannan sansani an gudun hijira?
Babu sosai domin ana koyarwa yaran nan a wayannan sansu na yan gudun hijiran, don da yake yanzu ma sun roku yan gudun hijiran a wayannan sansunukan domin a yanzu haka da nake maka magana duk mutanen da suke a wayannan sansunukan ma ba su wuce 3,000 ba.
To ka ce babu sosai, a takaice kenan akwai yan nan da can kenan?
Ai dama in kana iri wannan abubuwa dole ne ka samu matsala nan ko can na wani ma zai doka tun da an fara koma kauyuka din su ma suna so su je kauyukan su don su tayar maka hankali, amma har yanzu akwai wasu garuruwa da su mutanen masu tsaro din suka ce ba za su je ba su bari sai an tabbatar hankali ya kwanta a can, zaman lafiya ya koma da mameme a can, tukuna za su koma. To kaga ba za mu ce maka babu matsaloli ba.
To a ƙarshe akwai tsari da waɗansu jihohi suka ɗauka na ciyar da yara 'yan makarantar primary a wannan jiha taku, akwai wani tsari da kuke da shi makamancin haka?
A yanzu babu, amma an ce za a ba mu kudi mu fara. A yanzu din ba ma cikin wayanda gwamnatin tarayya ta ba kudi su fara din, amma mu ma muna da niyan fara wannan wanda za mu ba yaran primary abinci daya kowane rana. Ai wannan ba sabon abu bane, dama mun fara duku aka zo aka daina. To yanzu ma insha Allah in gwamnatin tarayya ta bada kudin mu ma za mu fara.
To a takaice kenan idan gwamnatin tarayya bata bada nata kasan ba za ku ci gaba da wannan tsarin ba kenan?
Wannan tsarin ba karamin tsari bane. Kar mu yaudari mutane mu ce za mu ciyar da yayan primary gaba daya a jihar Yobe, domin ba zan iya in ce maka gwamnatin Yobe za ta iya ba domin kudin da yake ciki. Ai da aka fara ma aka zo aka daina din domin kudin babu ne. Abubuwan da muka da a yanzu haka muna ciyar da yayan secondary mu gaba daya, kuma in na gaya maka kudin da muke kashewa akan ciyar da yan secondary namu mu boarding din gaba daya, muna ba su abinci sau uku a rana, kuma a kowane wata a yanzu haka da nake maka magana muna kashe fiye da $200,000 kowane wata akan ciyar da yan secondary. In kuma kace zaka hada yan primary, don in ka sa yan primary kaga yanzu system namu da primary da junior secondary duka a guri daya suke. Ka ba yan primary abinci ka bar yan junior secondary ne? In ka fara bayarwa dole ka ba dukansu. Kuma idan kace zaka bayar din $200,000 da kake kashewa yan secondary din fiye da wani zaka kashe akan yan primary, to ina za ka ce mu kudin muke da shi? Kar mu yadori kanmu da fari, kar mu fara abin da ba za mu iya mu yi shi kuma ya jure ba. In muka sa kanmu muna so abin ya jure ne, kuma kowa ya samu amfanin wannan abin, domin ba za ka ce za ka ba yan primary ba za ka ba yan junior secondary ba, domin dukansu a guri daya suke. Policy na education na yanzu aka ce dukansu su yi karatu a guri daya. Yaro ya kare primary shi ya ci gaba da junior secondary shi a inda ya yi primary sa. So saboda haka ba za mu ce za mu ba yan primary ba za mu ba yan junior ba. Shi sa muke so mu duba abun sosai, sai in aljihunmu zai iya ya ba kowa abinci mu fara.
To muna godiya Malam Muhammad Lamin Zanna, commissioner ilimi na jihar Yobe a Najeriya. Muna godiya.
To madalla.
Masu haro da wannan Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kama na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali Zan Dakata in sallama da ku sai mako
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.